Majalisar Dokokin Jihar Plateau ta nada wani kwamiti mai mutum bakwai da zai duba matsalolin tsaro a jihar da nufin magance su. Mamba mai wakiltar kantana a Majalisar Dokokin Jihar Plateau Yusuf Gaddi shine shugaban kwamitin.
An karkashe mutane a kauyukansu, an karkashe mutane a kan tituna, ana ta protest da sauransu. To mu majalisar dokoki mun kafa wannan kwamiti na mutum bakwai. Mu yi bincike akan me dalilan sake faruwar wa'annan abu. Meye kuma gwamnati da mu al'umman Plateau zamu yi da shugabanni da sarakuna na kauyuka da na birane, menene zamu yi don ganin irin wannan abin bai sake faruwa ba da mutanen Plateau? Na biyu kuma akwai mutanen da sun gudu suna jeje har yanzu basu dawo gidajensu ba, wasu an kone gidajensu sun tsira ba a kashe su ba, basu da abinci, basu da kayan sawa, wasu na asibiti basu san inda iyayensu ba da sauransu. Mu yi bincike ina ne wa'annan mutanen suke, kuma menene gwamnati ya kamata ta yi wa wa'annan mutane da suke cikin wahalhalu daban-daban. Na hudu mu bincika su wane ne suka haddasa wannan abin, kuma wannan shine mafi amfani, saboda daga baya za a yi bincike kaji an kama wannan an kama wancan ba hukunci. Muna son wannan lokaci jama'an Najeriya ba ma Plateau ba su san su wane ne ummul aba'isan hadda wa'annan fitina, su wane ne aka kama su jami'an tsaro su ba mu duniya ta sani, menene kuma za a yi ko aka yi da wa'annan da suka tada wannan tarzoma.
To wasu na gani kamar irin waɗannan kwamiti an sha kafa su sun sha ba da rahoto, amma har yanzu sai kaga kamar ba a samu maslaha ba.
Ko a kwamitin da muka yi na 2015 ke kanki kin san mun yi adalci, domin mutanen Plateau sun yaba da sakamakon wannan kwamiti, kuma ya sa an zauna lafiya na shekara uku.
To wai shin me ke haddasa rikici ne tsakanin al'ummar jihar? Tambaya kenan da na nemi jin ansa daga wasu shugabannin al'umma.
Sunana Ngo Florence Dacholom, ni ce shugaban kungiyar Matan Biron. Shekarun baya har zuwa yau ana takura ma mutanen Biron a ƙauyukansu, da yawa a cikinsu ma ba sa zama a ƙauyukan. Ya kan bar wa Fulani dama su yi kiwo yadda suka ga dama, mutane suna so su koma gonakinsu su yi noma. Muna samun damuwa a zo gonaki a yi barna, a zo gonaki a kori mata, a zo gonaki ana ma mata faɗe, a zo cikin gidaje ana bindige yara.
Sunana Ardo Yakubu Dabo Boro, financial secretary na Miyetti Allah na jihar Plateau. Satin shanun nan da kashe al'umman Fulani shine yake kawo tashin hankali a Plateau. Ina gaya muku abinda zahiri ne, ba wai ina faɗa muku son ra'ayina ba. Shugabannin al'umman Biron da shugabannin al'umman Fulani mun tabbatar da cewa ana kashe Fulani, su tura shanu su tafi da shi. Kuma an gaya ma jami'an tsaro sun tashi, sun je sun binciko, sun fahimci cewa wannan abin da ake faɗa haka ne. Amma an shiga a fitar da waɗannan dukiyoyi, al'umman Biron sun hana a fitar da wannan dukiyoyi.
Daraktan hukumar inganta zaman lafiya da sulhu a jihar Plateau, Joseph Langman, ya ce aiwatar da tsarin nan na kundin matakan samun zaman lafiya da shugaban kasa ya kaddamar a jihar Plateau zai taimaka gaya.
Ita wannan kamar makulli ce na bude ababen hanyoyi da zamu samu zaman lafiya na kwarai a wannan jiha. Kuma dukkan matsaloli da ke kasa ko rashin jituwa ne sakanin makiya da manoma, ko kuma ababen zaman lafiya sakanin matasa da kuma mata da sauransu, dukkan fa abin da dai aka bari domin mu tabbatar da zaman lafiya.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.